sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka kamo mitocin sa wannan karamu na wato watsa shirye-shiryen akan mitoci 16.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da kuma Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voehausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake jin ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin kabilar Tera a jihar Gombe na ganin harshen su bai bace ba. Sai kuma maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sharhin jaridin kasar Kamaru. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Sai kuma nasiha kan azumin Ramadan. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Ma'aikatan ceto a birnin London suna aiki gadangadan don ceto mazauna wani ginin bene mai hawa 27 da gobara mai karfi ta tashi a ciki da wato da ta yi sa'o'i da dama tana cidi. Jama'an sun bayyana fargaban su cewar zuwa yanzu akwai masu waɗanda suke zaune a cikin wannan gida da suka makale cikin wutar. Mutane da dama ne suka bace har da ƙananan yara. Magajin birnin London Sadiq Khan ya ayyana gobaran babban hatsari. Jama'an 'yan sandan birnin London sun ce akalla ma'aikatar kashe gobara 200 ne suke kokarin kashe wutar yayin da suke fitar da mutane daga cikin gidan. Ma'aikatar ceton da suna jinyar mutane da suka shaki hayaki da waɗanda suka ji raunuka. Wasu da suka shaidi wannan lamari sun fadawa wani wata gidan talabijin cewar suna jin ihun mutane a cikin ginin, suna neman a taimaka musu, yayin da wasu kuma suke kunna fitilu na wayoyinsu don a ga masu ceton su ga inda suke a taimaka musu. Ya zuwa wannan safiyar ginin Benin na nan na cini da wuta. Tin Don, wani makwabci ne na wannan ginin, ya fada wa Sky News cewa mawuyacin abu ne a samu wani abu ya rage a cikin wannan ginin. Waɗanda suka kubuta sun fito suna tsaye saye da rigunan bacci, yayin da 'yan sanda da suka liƙe wurin suna kira ga mutane da su bar wurin saboda su ma'aikatan gaggawa su samu hanyar da za su wuce da mutane. An fara ba da labarin gobarar ce da ƙarfe 1 na dare agogon London. Masu binciken sun ce zuwa yanzu ba su san mafarin wannan gobarar ba. Kungiyar kula da bakin haure na ƙasa da ƙasa ta ba da rahoton cewar kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya. Daga cikin waɗannan adadin mutum 312 aka kwanta a asibitoci, kana akalla wasu mutane 2 kuma suka mutu da suka hada da wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansanin da aka ajiye waɗanda suka rasa gidajensu a wajen birnin Mosul na ƙasar Iraki. Kakakin kungiyar kula da bakin hauren Joel Milman ya faɗa a shekaran jiya Litinin cewa wani ɗan kwangila ne ya kawo abincin da misali karfe 4 na rana don a buɗe baki na watan Ramadana da suka saba yi a raba abincin a daidai karfe 7:30 na yamma. Kakakin ya ce hukumomi na binciken lamarin don gano inda gurɓataccen abincin ya fito ko kuma abincin ya gurɓace ne tsakanin lokacin da aka kawo da kuma lokacin da za a raba. Bayan an ba su abincin, mazauna sansanin sun ce mutane da dama ne suka kamu da ciwo, kana hukumomi kuma ba su da isasshen motocin kwasan marasa lafiya, inda aka cika motocin bas da makil da mutane. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, Attorney General kuma Ministan Shari'a Jeff Sessions ya musanta cewar ya gana da jakadar Rasha na Amurka ko ya yi wata zantawa da bai kamata yi ba da wasu jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje, inda ya ce batun haɗa baki da wasu jami'an Rasha lokacin zaɓe da aka yi a bara wani babban ƙarya ce kuma abin ƙyama. A wani zazzafin bahasi da ya bayar gaban kwamitin harkokin leƙin asiri na Majalisar Dattawa wanda yake binciken katsalanda ko kuma kutse da ake zargin Rasha da aikatawa a zaɓen bara, Sessions, wanda shi ne yake baiwa kwamitin yakin neman zaɓen shugaba Donald Trump shawara, ya ce ya taba haduwa da jakadan Rasha na Amurka Sergey Kislyak sau biyu, amma kuma ya musanta rahotanni da ke cewar sun yi ganawa ta uku a wani wuri da ba a bayyana ba tare da Kislyak a wata hotel a nan Washington DC a cikin watan Afrilu, lokacin da shugaba Donald Trump yake jawabi akan manufofin harkokin kasashen waje. An sako wani dalibi ba na jami'a ba Amurka da aka tsare shi a Koriya ta Arewa har tsawon shekara guda da rabi, yana kan hanyarsa zuwa gida sai dai iyayensa sun ce ya shiga doguwar su ma kenan fiye da shekara guda. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya tabbatar da wannan batun a jiya Talata cewar an sako Otto Wambia dan shekaru 22 daga gidan yari kuma zai iske iyalansa. Jami'an ma'aikatan harkokin waje sun ki cewa ufa akan batun lafiyar Wambia saboda ka'idojin aikin su, amma dai sun ce ganawar ƙarshe da Amurka ta yi da Wambia a ofishin jakadancin Sweden ya kasance a cikin watan Maris din baya. Iyayen Wambia sun ce an sake dan su ne saboda rashin lafiya. Fred da Cindy Wambia sun ce an gaya musu cewar an baiwa dan su maganin bacci jim kadan bayan an masa shari'a a watan Maris da ya gabata, kuma tun lokacin bai ƙara farkawa ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kabila Tera da ake kira Terawa a jihar Gombe, Najeriya sun yi bikin gabatar da littafi mai tsarki Sabon Alƙawari da aka fassara zuwa harshen da kuma waɗansu littattafai hudu da za su taimaka wajen fahimta da kuma ƙarfafawa matasa amfani da harshen. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Yakubu Dogara shi ne ya ƙaddamar da littafi mai tsarkin a ƙauyen Lubo da ke ƙaramar hukumar Yamal Tudeba. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton.
So when you hear the gospel in your native language, the tendency is for you to imbibe it more and more. And I believe that for Terra Christian, Terra speaking Christians, this endeavor will make them better Christians.
Kakakin Majalisar Wakilai Mr. Yakubu Dogara yace idan ka saurari wa'azi cikin harshen yarenka, akwai yakinin cewa zai zauna maka a cikin kwakwalwarka. Sabili da haka yana mai imanin duk wani dan kabilar Tera Kirista wannan kokari zai ba su damar su kasance magiya masu nagarta. Musa Keke Rubo shine wanda ya jagorance aikin fassara littafin Bible zuwa yaren su na Tera.
Ya dauke mu shekara 10
muna yi.
To
su sunan sa wannan littafin da Tera na kuke kira
Mewar Alkawaran da shike za a fada ne a karanta ne a yare, jama'a za su ji dadi, za su fahimce shi fiye da karantawa a wani yare.
To wasu yaran ma yanzu kana gani an kusan bace, yanzu za ka ga yaran kamar wata kila yawancin magana za ku yi da wasu yare ne anya zai iya
a cikin shirinmu muna tafiya da inganta yare. Haka yanzu mun rubuta wasu littattafai guda hudu yadda za a koyar da feranci, akwai kuma wani guda daya wanda ake karantawa da rubutawa a cikin feranci.
Mai Tangalan kuma shugaban sarakunan gargajiya Kiristoci na jihohin Arewa Mr. Audu Buba Mai Sharo ya yaba wa wannan yunkuri na kabilar Tera inda ya bukaci sauran kabilu da su kwaikwayi wannan tsari.
Abinda nake fata ka san yare zai kawo za a koyar da su a makarantu domin su gane addininsu da yarensu, saboda haka yana da amfani. Kuma mu sauran yarukan da ba ana so a mance da mu da Allah kuma za a sake reviving a dawo a fara kaddamar wanda aka yi na yare. Ina kira ga yaruka duka kamar yadda da muka koyi Hausa, mun koyi Turanci, yanzu na so a dauki koyon yare sosai domin kada yare su bata.
In ji cewar Evangelist Musa Michel shugaban kungiyar matasan Kirista na Arewacin Najeriya ya ce samun Bible din cikin yaren Tera zai taimaka wa matasa da matsofi wajen fahimtar addinin nasu.
Da farko dai zan ce wannan abu ne wadda mu muke alfahari da shi, wadda ya'ya da suke tasowa idan ba yi abubuwa kamar wannan ba yare da ake ganin ma zai iya bata. To wannan sun yi wani abu wadda ya kamata, wadda kuma akwai wasu iyaye wadda idan aka karanta musu abu a Hausa ba za su gane ba, amma kaga da an ba su sun karanta a yare za su fahimci abun kamar yadda ya kamata. Sanan yara da suke tasowa yanzu kuma su kansu za su gane maganar Allah da kuma ta yaren su, yaren ba zai bata ba. Wannan lalle sun yi hange kuma sun yi abin da ya kamata, wadda maganar Allah za ta tafi kuma za ta juma a cikin yare.
Abdulhab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulhab, to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa NG.
Lafiya uban girma kai nake mai, lafiya uban girma kai nake madege,
lafiya uban girma kai nake madege,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da koko, ya rabbi kara kara man dan idi da sako, bibiya wa mai nisa har ta riki babu, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni in biko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi, kar ka shafa roko na zuljada da hasbi, ba nisansa ta tace tu yana shakalbi, mai ruko da mai haske musu dafa hadidi.
Shau madalla, yanzu kuma ga maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta baki Idris Kela, wanda ya zo mana da albishirin cewar an kai kudin su gaban kotu a gwaram za ta biya su hakkinsu. Muka yi muku alƙawarin cewar a wannan makon za mu ji ta bakin shugaban majalisar ƙaramar hukumar gwaram ɗin Alhaji Ilu Umar Suwarin kan yadda aka yi da kuma matakin da za su ɗauka domin tabbatar da cewar kotun ta raba wa magada kuɗaɗensu ba tare da ha'inci ba. Kwatsam kuma sai ga Idris Kela ya sake garzuwa ya ce an tara magada dukkansu kuma kowa an damƙa masa kuɗinsa a hannunsa. Bari mu faro da shi Alhaji Ilu Umar Suwarin kamar yadda muku alƙawari a makon da ya shige, wanda ya mana bayanin yadda gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa ya saurari wannan batun, ya nemi su yi masa bayanin abin da ke faruwa ko ya faru, kuma da ya gano cewar an yi rashin adalci sai ya ba iyalan Idris Kela da sauran waɗanda abin ya shafa haƙuri, ya ce a je a biya su haƙƙinsu nan take.
To, a hira da kuka yi da su magadan nan, bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. Duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi ba ne, a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro file ɗin wannan aiki da aka yi, kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaƙa da wannan aiki. Mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan, wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su, duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su, kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki. Bayan mun dawo ofis, mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su. Kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kuɗinsu ya abin nan. Amma dangane da magada, su mun tattara kuɗinsu an miƙa wa kotu cek, kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin akaunt ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu. Wannan shi ne bayani a kan haƙƙin waɗannan magada. Lokacin gwamnati ta biya su.
Wannan ya nuna kenan yanzu za a jira sai lokacin da kotu ta neme su kenan.
Kuɗi yana account ɗin kotu tunda cross check muka ba su, kuma baya da za a taba kuɗi sai ya yi hitting account ɗin su ya ɗau kwanakin da ya kamata. Kotu in ta shirya za ta abin nan, sannan za ta kirawo su ta raba su magadan abin da ya sauwaka na kowane abin nan kamar yadda doka ta shari'ar musulunci ta kayyade.
Wato wannan ya nuna abin sai ya bi ta hannun kotu kenan, kamar ita ƙaramar hukuma ba daidai ne ta yi hulɗa kai tsaye da magadan ba.
Dama ƙa'ida ba iya ƙaramar hukuma ba, duk wata hukuma ta gwamnati inda haƙƙi ne na magada to su ya shiga ta cikin siyaje kotu sannan ta raba magada.
In haka ne kuwa Alhaji Ido, wani mataki za ku ɗauka ku tabbatar cewa kotun ta ba wa waɗannan mutane kuɗaɗensu a ƙanƙanin lokaci?
Aito, yanzu za mu jira zuwa kwanakin da muke tsammani cewar abin nan, ko kuma za mu tuntuɓi kotu. Idan har kuɗi ya zama ya yi maturin, to za mu nemi kotu cikin alfarmar ta kira su, ko da tana da yawan shari'u a gabanta, to ta kira ta taimaka, tunda abu ne na magada kuma an riga an bayar, ko ba abu ne da zai ɗauki lokaci ba. To za mu bi diddigi insha Allah mu ga sun taimaka cikin karamin lokaci in kira magadan nan an ba su hakkunansu.
Amma a ƙarshe Alhaji Ilu, me za ka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya, ya kuka ji a ranku a matsayinku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa?
Eto, ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci, inda ka san adalcin za ka ji daɗi. To muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu, kuma gwamnati ta biya musu bukatarsu a kan lokaci. Wanda sanda muka zo wasu abubuwan ma ba mu fahimta ba, sai da aka suka yi wannan bayani sannan muka fahimci ma meye matsayinsu. Don mu da farko kawai tunanin muke a compensation na filinsu ne, wanda muna ta processing yaya za a yi a maida musu filayensu. Sai da wannan korafin ya taso sannan muka san ma already har an yi maganar kuɗin ne ba a biya su ba. So gaskiya gwamnati ta yi farin ciki ganin cewar ta sauke hakkin da yake kanta, don ba wancan ake bi bashi ba, gwamnati ake bi bashi, kuma ta sauke nan. Alhamdulillahi, kuma muna fatan insha Allahu duk wanda yake da hakki a wannan tafiya za a dinga hakkin shi a bashi.
Kamar yadda na yi bayani da farko, muna kokarin hada wannan shiri na yau sai ga Idris Kele ya komo. Ya ce ya zo da ƙarin labari na farin ciki a gare su domin kuɗaɗensu sun shiga hannayensu.
Ta assalamu alaikum, ni Idris Kele, kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kezi ya faru tsakaninmu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa, na dawo wannan gida. Gidan muryar Amurka, gida mai albarka, domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi, ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta ƙoƙarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce. Kwarai da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara miƙa godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangantaka da abin da ta yi. Muna godiya a madadin dukkan al'umma da wannan abu ya shafa. Ina mai ƙara godiya gare su. Allah Ubangiji ya taimaki wannan gwamnati mai albarka. Allah Ubangiji ya ba su ikon sauke dukkan wani nauyi da ya rataya a wuyansu.
Idris, ya al'amarin ya kasance na biyan wannan haƙƙin?
To alhamdulillah, mun nasu dama wannan haƙƙi a baya mataki-mataki ne. Jaha ta yi matakin ta karawar gani a matakinta, ta ba wa dama a ƙaramar hukuma, ƙaramar hukuma ta yi nata har abin ya dawo ga kotu. Daga ƙarshen nan dai dama kotu ne za ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta, kuma ta sauke nauyin da ya kamata ta sauke, ma'ana ta tattaro dukkan wanda haƙƙin nan ya shafa, ta ba shi haƙƙinsa.
To wannan da ya nuna duka kun karɓi haƙƙin ku ya shigo hannu?
Alhamdulillah, ya haƙƙin duk wanda yake da haƙƙi akan wannan al'amari, haƙƙinsa ya riga ya shiga hannunsa, kwarai da gaske.
Kuma sannan zan iya cewa kun gamsu da duk abin da aka yi, yanzu kun tabbatar cewa ba ku da wani ƙorafi kan wannan abin da ya faru a zamanin baya?
Alhamdulillah, yanzu mun tabbatar da mun gamsu da abin da kotu ta gudanar a kan wannan rabon haƙƙi da aka yi. Kowa ya karɓi haƙƙin shi, alhamdulillah, muna ƙarewa Allah godiya, kuma muna godewa wannan gwamnati dangantaka da wannan rawa da ta taka.
Idan yanzu dai a tsakaninku ne kawai ya saura ku zauna, ku tabbatar kun yi wa juna adalci wajen rabon wannan kuɗi na gaza.
Alhamdulillah, mun nasu da dama, kamar yadda na gaya maka, kotu ta riga ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Nauyin da ta sauke ko shi ne ba wai ta ba da kuɗin ne a je a raba ba, a'a, an kasafta kuɗi kuma an ba wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa, illa waɗanda ba sa nan ne akwai wakilansu, su kuma an ba wa wakilansu su ba su.
Wato ya nuna sai da kotu ta je ta duba kowa ta gano alaƙarsa da wannan haƙƙin, ta yi nazari sannan ta rarraba abin kowa ta damƙa masa.
Na'am, kamar yadda dama tsarin yake, yadda suka nuna mana, haka kotu ta gudanar da shi. Duk wani mai haƙƙi wanda yake na wanda ya kamata ya zo, ya zo kuma an ba da haƙƙinsa. Wanda yake nesa ko wanda bai kai ya zo ba, akwai wakilai, kuma an ba wa wakilan nan a bisa yadda a gaban shaidu an ba wa wakilai haƙƙin kowa.
kuma kun gamsu da cewa an raba abun yadda ya kamata ba ku da wani korafi?
Alhamdulillah, mun gamsu kwarai da gaske da irin rawar da wannan kotu ta taka wajen raba wannan haƙƙi na dukkan wanda haƙƙin ya shafa.
Me za ku ce wa shi shugaban karamar hukumar Baram Ilu Shiware?
To alhamdulillah, shi kantoman karamar hukumar Baram ba abin da zan ce mishi illa shi ma an ƙara gode mishi dangane da irin kokarin da yayi wajen gudanar da wannan rabon haƙƙi. Kwarai da gaske ya taka rawar gani, Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi.
Idan sun gode kwarai da gaske.
Na gode sosai na Allah sura, Allah Ubangiji ya saka da alkhairi.
To alhamdulillah, ƙarshen wannan batu na iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko kenan a yankin karamar hukumar Goram ta jihar Jigawa. Muna fata masu iko za su yi koyi su rungumi irin wannan abu da gwamnan jihar Jigawa ya yi, cewar idan an gano inda aka yi kuskure a yi sauri a gyara shi, ko da ko ba wannan gwamnati da take kan mulki ce a yanzu ta yi abun ba. Muna ƙoƙarin bin bahasin wani batu mai tayar da hankali a jihar Kebbi. Na kisan wani matashin da aka yi, ake kuma ganin alamun cewar ba ainihin hukumta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba. Shin nauyin aljihun mutum ne zai iya zama ginshikin fuskantar hukuncin hukuma ko kuma rashin hakan? A kasance da mu a cikin shirin mu na gaba. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To a gaida Malam Iro, sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako.
Na fara shirin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. A tarihoto mana cewar ranar 9 ga watan 6, 2017, waɗansu 'yan mata guda uku 'yan kunnen baƙin wake sun kutsa cikin barikin sojoji na garin Kolfata, anda suka tarwaɗa kansu da kansu, suka jikkata dakarun tsaron ƙasar na Jamhuriyar Kamaru guda biyu. Bugu da ƙari kuma a cikin jaridar ta fassara mana cewar ministoci guda uku na ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna cikin tsaka mai wuya akan hatsarin da ya faru na jirgin kasa a birnin Izeka. Ana ganin cewar za su iya rasa guraben ayyukansu. Akwai ministan sufuri na kasar ta Jamhuriyar Kamaru Edgar Alemme Bango da ministan lafiya Andre Mamafuda, har ma da ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi Emmanuel. Jaridan Nouvelle Association kuma ta hango mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta maido da alkalin alkalai na jihar Baminda a gurbin aikinsa bayan ta dakatar da shi sakamakon rikicin da ya barke a jihar ɗan awaren Ingilishin ƙasar. Jaridan The Post kuma ta nuna mana cewar al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru suna buƙatan a canja musu tunaninsu ne ba wai taimako ba, inji jami'an ƙasar Koriya ta Kudu wanda ke hulɗa da jakadancin ƙasar Kamaru. Jaridan The Star kuma ta labarta mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta yi wani abun da ba sabon ba, kasancewar irin yadda shugaban ƙasar ta Kamaru Musta Biya ya ƙara yawan 'yan ɓangaren Ingilishi a hukumar shari'an ƙasar a yayin da ya yi wani tankaɗe da reraya. Wannan lamari dai ya ba wa jama'an ƙasar mamaki. Jaridan Independent cewa ta yi 'yan tawayen ƙasar Chadi da na ƙasar Bangi, har ma da masafan ƙasar Niger suna neman kutsowa ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin tayar da hankalin al'umman ƙasar. Sai kuma jaridan Lumitayo anda ta ce mana komai ya sa ministan ilimi mai zurfi na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru Ngo Ngo yake neman tilastawa shugaban ƙasar Kamaru Musta Biya sai ya ci gaba da alaka da ƙasar Faransa. Jaridan Informatin kuma ta labarta mana cewar hallaka babban limamin cocin Katolika da aka yi na garin Bafiya, Bishop Bala, danginsa da 'ya'yansa da kuma sauran iyalansa sun nuna cewar ba za su yarda ba da gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta yi musu hawan ƙawara. Za mu ƙarƙare sharhin jaridan namu ne da jaridan Integration, ana ta yi mana fashin baki na cewar ƙasashen da suke amfani da wutsiyar tafkin Chadi, Kamaru, Chadi, Bangi da ƙasar tarayyar Najeriya suna buƙatan agajin gaggawa na kayayyakin masarufi domin irin ƙaiƙashe wanda tafkin yake yi a yanzu haka. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 3:25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin durin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da dawo da wasu alƙalai da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa da hukumar alƙalai ta Najeriya ta yi to wannan dawo da alƙalai da aka ba da umarni a yi to hakika wannan al'amari ya ba mu mamaki domin na farko dai irin yadda aka samu alƙalan nan dumu-dumu da laifin karɓar cin hanci da rashawa wasu an same su da daloli na ƙasashen waje wasu an same su da manyan gidaje na biliyoniri wadda ba jita-jita ba ne tabbas ne an gani a talabijin an faɗa a rediyo cewar ga irin taɓasar da waɗannan mutane suka yi to amma hukumar alƙalan Najeriya ta ce a dawo da su su ci gaba da aiki to wannan al'amari ya ba mu mamaki kuma muna kira ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari da ya gaggauta ɗaukar mataki akan wannan mataki da hukumar alƙalai ta Najeriya ta ba da umarni a yi wanda zai iya kawo lalacewar al'amuran shari'a a Najeriya
muryar Amurka muna cikin majalisun mu guda biyu Muhammad Kabir mai mota mai kuntar Joshua Gokura da kuma honorable Ya'u Galadima mai kuntar karamar hukumar Bade da kuma Jakusko sai shekaru biyu da zaben su sun daina ganin su a cikin jama'a kafin zaben su muna tare da su tun da suka ci zaɓe mu suka bace mana sun kasa cika alƙawarin da suka yi mana dan haka muna neman su duwan da sai suke dole hayin talakawa da muka zaɓe su mun daina ganin su a cikin mu sai dai mu je sun zo gari sun fita wani ugurin su mu talaka ba mu ganin su dan haka muryar Amurka ku taimaka mana muna cike wayannan mutane guda biyu Ya'u Galadima da Muhammad Kabir mai mota mun ga kaza kuma na haka ba gaskiya kuma na ba zata 2023 tana zuwa insha Allah mu ma za mu zaku wasu mu ture ku
ra'ayoyin ku masu saurare sai kuma nasiha Ramadan
assalamu alaikum nene Sanusi Ahmad Kutama shi dai azumi wato shine kamewa daga wasu sha'awoyi guda biyu na cin abinci ko sha da kuma kamewa na sha'awan gaba na cin saduwa da iyali tsawon huduwar alfijir zuwa faduwar rana daga cikin wannan wata na Ramadan da ya kama ta zuwa ƙarshensa to wannan shine azumi wanda Allah ya wajabtawa musulmi wajibi ne matuƙa yana da lafiya matuƙa yana a gida yi wannan azumi a duk tsawon rayuwarsa idan wannan wata ya kama saboda fadar Ubangiji شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لكما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أم وجب تامك أزمي كما يدعك وجب تاشي قوات نسك جباتيكو كي أزمنا دومن يجاك إزواء جنس وران الله تو الله يتبت من جنس وران الله يساوان أزمي نامو يا تركك زكاة مدهالا يا مقبادة يسنيا من كربوة أتكين ibadanmu da kuma addu'o'inmu assalamu alaikum
to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai
ma'aikatan ceto a birnin London suna aiki gadan-gadan don ceto mazauna wani ginin bene mai hawa 27 da gobara mai karfi ta tashi a ciki da ta yi sa'o'i da dama tana ci jama'an sun bayyana fargaban su cewa yanzu akwai wasu mazauna gidan da suke makale a cikin wutar mutane da dama ne suka bace har da ƙananan yara magajin birnin London Sadiq Khan ya ayyana gobaran a matsayin babban hatsari
to da takaitaccen labaran muka kammala shirye-shirye na safi rayo sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri cike har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da kuma samun cikakkun rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet da kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da Solomon Abo da kuma Zainab Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri